الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت الله تبارك وتعالى دلوك من دنجينيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 21 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1439 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 10 ga watan 12 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambaya daya dan uwa ke cewa menene hukuncin shafa fuska a wajen addu'a shafar fuska a wajen addu'a bid'a ne domin hadisin da ya zo game da shafar fuska a wajen addu'a hadisi ne da'ifi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da ke cewa idza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni akuffikum wa la tas'aluhu bi zuhuriha thumma la turadduha hatta tamsahu biha wujuhakum aw kama qala yake cewa idza sa'altumullaha idan zaku roki ubangiji subhanahu wa ta'ala fas'aluhu bi butuni akuffikum ku roke shi da cikin tafukanku wala tas'aluhu bi zuhuriha kar ku roki ubangijinku da baiban hannu sai yace kuma la turadduha sannan hannuwan bayan kun daga su kar ku dawo da su ku aje hatta tamsahu biha wujuhakum sai kun shahi fuskokinku da su to wannan hadisi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne bai yi al-Imam Suyuti ya kyautata danganan hadisin a cikin littafin sa al-Jami'us Saghir haka Ibn Hajar al-Asqalani ya kyautata danganan hadisin a cikin Bulughul Maram illa kasancewar hadisi ne dhaifi bai inganta ba kamar yanda wato al-Hafiz al-Munawi wanda yama al-Jami'us Saghir sharhi yake cewa mamaki yake game da al-Imam Suyuti da ya inganta wannan hadisi tare da cewa a cikin sanadin sa akwai marwayata waɗanda suke mashahin kwata-kwata ma ba a san su ba don haka Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala a cikin littafinsa mai suna Irwaqul Ghalib anan yayi bayani mai gamsarwa game da cewa shafar fuska bayan mutun ya daga hannunsa a wajen addu'a bid'a ne bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi daga hannun sunna ce mustahabba an so mutun ya daga hannuwansa idan zai yi addu'a daga hannun sababi ne daga cikin sabubba na samun karbuwar addu'a sahabi ɗaya na bin ɗaya wajen sahabi 100 suka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sun ganshi yana daga hannunsa a wajen addu'a hadisi ne mutawatir don haka sababi ne daga cikin sabubba na samun karbuwar addu'a kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa a cikin hadisi ingantacce inna Allah ta'ala hayyun karim yastahayi idza rafa al-abdu ilayhi yadayhi an yarduhuma sifran kha'ibatay manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle ubangiji ta'ala me matukar kunya ne kunya wadda ta dace da girman sa mun fahimci ma'anar kunya amma mun jahilci hakikani da kaifiyar kunya ta Ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai ya san yadda kunyar sa take kamar yadda yace mana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir amma mun yi imani mun tabbatar da cewa yana da sifa ta kunya kamar yadda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya sifanta shi da wannan sifa kuma haka ya tabbatar ma kansa wannan sifa a cikin alqur'ani inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fa ma fawqaha haka ya fada can yake cewa innahu kana yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadirin ina walakin idza du'itum fadkhulu fa idza qa'imtum fantashiru wala musta'nisina lihadith inna dhalikum kana yu'zi an-nabiyya fayastahi minkum wallahu la yastahi min al-haq don haka shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana inna Allah ta'ala hayyul karim lalle ubangiji ta'ala mai matukar kunya ne kunya wadda ta dace da girman sa sannan mai karamci ne manzo Allah sai yace yastahi idza rafa'a al-abdu ilayhi yadayhi Ubangiji ta'ala yana kunyar bawansa idan ya daga hannuwansa ya roke shi an ya rudda kuma sifran kha'ibatayn ya dawo masa da hannuwansa a wuri ba tare da ya karba masa ba wannan hadisi yana tabbatar da daga hannuwa a wajen addu'a sababi ne wanda yake na samun karkuwarta to dan haka sahabi ɗaya na bin ɗaya haka suka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi 100 suka rawaito cewa sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga hannunsa a wajen addu'a amma shafawa a fuska wannan bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka al-Iz ibn Abdissalam Allah ya ji kansa yake cewa shi yafi mamaki yafi ganin wautar ma wanda yake shafawa a kirji akwai wanda ba sa shafawa a fuska sai su shafa a kirji to shi shafawa a kirjin kwata-kwata babu wani dalili ma akan haka daidai da hadisi ya ba'ifi babu sai wani tawili nasu wai idan mutum wai ya daga hannunsa yana addu'a Allah yakan saka wani haske a cikin hannuwansa wai in yana shafawa a fuska wai idanun suke makaucewa hasken yake tafiyar da gani wai dan haka suke shafawa a kirji to shi kanshi shafawa a fuskar bai tabbata ba balantana a kirjin babu daidai da hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikon fa'ida kuma daga hannu a wajen addu'a ba wara su baki haka ake musu kuma a dan karkata kuma ba a daga su su ketare kaman daura da kafada haka ake musu a inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake daga hannuwansa su kire kafadar sa har sai ya kai baiban hannu yana kallon sama shine a salatul istisqa lokacin da ake cikin yanayi na kunci manzo Allah idan ya daga hannuwansa sama har sai ya kai bayan hannun yana kallon sama farin hammatar shi sai ya bayyana saboda tsananin bukata ce ake agun Ubangiji subhanahu wata'ala game da neman shayarwa anan ne yake daga hannuwa su kire kafadarsa amma iya abinda ake bukata mutum ya tara hannuwansa haka sannan kuma ya zamanto ya dan karkata su sannan kuma su zamanto daura da kafada ba a wara su haka misali yanzu inda zan ce taro in hannunka in baka haka zakai gamawa zakai kenan roko ne kake wajen Ubangiji subhanahu wata'ala sai ka hada hannuwanka darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala muna ji cikin littafin da ke bayani game da ladubba na bulaguro mun gama babi na 171 kai tsaye insha Allah ta'ala yau za mu tashi farkon babi na wato 172 hadisi na karshe a babi na 171 shine hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda ke cewa mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani bulaguro fakunna idza ashrafna ala wadin hallalna wa kabbarna wartafa'at aswatuna yace mun kasance idan wato muka daukaka akan wani kwari ma'ana muka hau tudu kamar yadda bayani ya gabata idan muka hau tudu ko wani dutse wato mukan yi hailala mu yi kabbara mu ce la ilaha illallah allahu akbar wartafa'at aswatuna muryoyinmu sukan ɗaukaka game da wannan zikiri. Faƙala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da mu, ya ayyuhan nas, ya ce ya ku jama'a, irba'u ala anfusikum, manzon Allah ya ce ku sauƙaƙa ma kawunanku, ku yi asannu. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban, manzon Allah ya ce ku san da cewa fa ku ba kwa kiran asamma wato kurma, wala ghaiban ko wanda yake fakakke, innahu ma'akum, ubangijinku yana tare da ku, yana jinku kuma yana sane da ku kuma yana da iko akan ku. Ita ce ma'iyar ake nihi, ba yana tare da ku da zatinsa ba, a'a yana jin duk abin da kuke faɗa, sannan kuma yana ganin ku kuma yana sane da ku kuma yana da iko akan ku. Ma'iya ce amma, sai ya ce innahu, shi ubangijinku sami'un, mai matuƙar ji ne game da abin da bayinsa suke faɗa, qaribun kuma makusaci ne game da su, kamar yadda yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shine manzo Allah yace ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum, yace ya ku jama'a ku sauƙaƙa ma kawunanku, ku sauƙaƙa ma kawunanku, kar ku tsananta ma kawunanku game da kugawa. Fa innakum la tad'una asamma, manzo Allah ya ce ku san da cewa wato ubangijin da kuke kira fa ba kurma ba ne, ba kurma ba ne fa kuke kira. Ubangiji ta'ala yana ji, idan aka ce asam shi ne kurma wanda baya ji, an gane ku? Kamar yadda in aka ce abkam shi ne wato bebe kenan wanda baya iya zance, wala ga'iban kuma ba fakakke ba ne. Kaga wanda yake kurma shi ne sai ka kuga zai yi, fakakke wanda baya kusa dole sai ka kuga zai yi. To Ubangiji ta'ala ba kurma ba ne kuma ba fakakke ba ne, yana kusa da kai, kenan duk abin da kake faɗa Ubangiji ta'ala yana ji, kuma tare da cewa ya ɗaukaka da zatin shi akan al'arshinsa. Aisha Allah ya ƙara mata yadda a lokacin da Khawla bintu Sa'laba, Allah ya ƙara mata yadda ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta kawo kukan mijinta cewa yayi zihari da ita, ya ce bayanta kamar bayan mahaifiyarsa yake. Ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce ban san wani hukunci ba face kawai kin haramta gare shi. Ta ce ya Rasulullahi, tun ina yarinya matashiya ya aure ni, na zazzage wato ciki na gaba ɗaya, na haifa masa ƴaƴa, yanzu na zama dattijuwa, kuma ya ce yayi zihari da ni baya na kamar bayan mahaifiyarsa yake. Ta ce ya Rasulullahi adiba, manzo Allah ya ce iya abinda na sani kin haramta gare shi. Ta ringa kai kawo, sai ta ce ina kai kuka na zuwa ga Ubangiji na, Allah zai nuna mun mafita game da wannan matsala. Ubangiji ta'ala sai ya turo saƙo, qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna allaha sami'un basir. Aisha take cewa ita wannan mata da ta shigo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan daki na, ina dakin, tace ina jin gungunin da take ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ban san ba me take faɗa. Shine take cewa Ubangijin da jin shi ya yalwaci komai, tace ya ɗaukaka daga saman bakwai, Ubangiji ta'ala ya ji abinda wannan baiwar Allah take faɗa ga manzansa. Shine Allah ya ce kada sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha, tabbas Ubangijinka ya ji faɗar matar da take jayayya da kai game da al'amarin mijinta. Wa tashtaki ila Allah, kuma tana kai kukanta zuwa ga Ubangijinta domin ya fitar da ita daga matsalar da ta samu kanta. Sai ta ce wallahu yasma'u tahawurakuma, Ubangiji ta'ala yana jin canza miyanku kai da ita. Aisha tana ɗakin amma ba ta san bane ake faɗa, amma Ubangijin da ya ɗaukaka da zatin shi akan al'arshinsa ya ji abinda ita wannan mata take faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da canza miyan da suke. Wallahu yasma'u tahawurakuma inna allaha sami'un basir, lalle Ubangiji ta'ala mai matukar ji ne game da abinda bayansa suke faɗa, kuma mai gani ne, babu wani abu da yake koyuwa gare shi. To dan haka maganar addu'a kace sai ka kuga, ko wani zikiri sai ka kuga, wannan ba kai wahala ne kuma sabanin sunna ne, ka sauƙaƙa ma kanka. Manzo Allah yace fa innakum la tad'una asamma, ku san da cewa fa ba kurma bane kuke kira, domin kurma shine sai an kuga zai ji. Manzo Allah yace wala ga'iban, kuma ubangijinku ba fakekke bane, yana kusa da ku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, shi yace mana idan bayina sun tambaye ka game da ni cewa a nesa nake ko a kusa, ubangiji ta'ala yace ce da su fa inni qaribun, ni ina kusa da bayina. Ujibu da'awatad da'i, ina karɓa addu'ar mai addu'a idza da'ani, idan ya roke fal yastajibuni, don haka bayina su nemi karɓawata. Wal yu'minu bi, kuma su gaskata da ni. La'annahum yarshidun, don su shiryi zuwa duk abin da suke bukata a rayuwarsu ta duniya da makomarsu lahira. Don haka daga murya a wajen zikiri ko a wajen addu'a, wannan safanin sunna ne, sai dai zikirin da aka sunnanta daga murya a shi, kamar irin su labbaik Allahumma labbaik, wannan an sunnanta mana daga murya. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fiyayyar hajji wadda aka ringa daga murya a wajen fadar labbaik Allahumma labbaik, wadda kuma aka ringa zubar da jini, ma'ana aka ringa yanka hadaya. To haka irin azkar da ake yi a cikin kwanuka goma na farkon Zulhijja, shi ma wannan daga murya sunna ne, kamar yadda Abdullahi dan Umar da Abu Huraira Allah ya kara masa yadda kasuwa suke shiga suna daga murya su suna wannan zikiri, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, a kwanuka goma na farkon Zulhijja. To daga murya game da wannan zikiri sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma daga murya a wajen zikiri lokacin da aka fita za a je masallacin Idi. Haka nan in an isa masallacin Idin za a ringa daga murya ana wannan zikiri har akai lokacin da limami zai zo. Amma duk wani zikiri wanda wato babu daga murya a wajen zikiri sabanin sunna ne. Kuma haka ita addu'a, abinda ake bukata a koye ta, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa a can cikin suratul A'raf, yake cewa ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya, ku roki ubangijinku tadarruan, halin kuna masu kaskanta kai gare shi, wa khufiya, kuma halin kuna masu koye addu'ar, kuna masu koye addu'ar. To shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaji su suna daga murya suna kugawa, manzo Allah ya ce fa innakum la tad'una asamma, kusan da cewa fa ku ba kurma bane kuke kira, domin kurma shine sai an kuga masa zai ji. Wala ghaiban, kuma ubangijinku ba fakekke bane ba, wanda yake fakekke, wanda yake nesa shine sai an kuga zai ji, domin ubangijinku sai ya ce innahu ma'akum, lalle ubangijinku yana tare da ku, yana tare da ku da mi, yana tare da ku da saninsa da jinsa, kuma da iko akan ku, yana ganin ku, kuma yana jin me kuke faɗa, kuma yana da iko akan ku. Ita ce ma'iyyar da ake nihi a nan, ma'iyya ce amma, ba ana nihin cewa Allah yana tare da ku da zatin shi, a'a, kamar yadda masu wata aqida kufriya al-ittihad wal-hulul masu cewa Allah yana ko ina, aqida ce ta kafirci na cewa Allah yana ko ina. Wannan akwai ƙaryatar da Al-Qur'ani, domin Allah ya tabbatar mana a cikin Al-Qur'ani cewa ya ɗaukaka akan al'arshinsa da zatinsa. Kuma in kana so ka gane, kuma nan kusa cikin muqaddima ta risala ta Ibn Abi Zaid Al-Qirawani, cewa wa annahu fawqa arshihil majid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi, lalle shi Ubangiji ta'ala da zatinsa yana kan al'arshinsa mai girma, sai ya ce wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi, amma kowane wuri akwai sanin Allah subhanahu wa ta'ala, yana sane da kowa, yana sane da komai, yana jin kowa, yana jin komai, yana da iko akan kowa da komai. Don haka wannan ma'iya daidai take da waccan fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul Hadid, ya'lamu ma fis sama'i, ya'lamu ma yajiju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ubangijinku yana tare da ku duk inda kuka kasance, ma'ana yana ganin ku, yana jin ku, kuma yana da iko akan ku, shine abin da ake nihi yana tare da ku. Haka kuma a cikin suratul Mujadala, ubangiji ta'ala ke cewa alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah inna allaha bi kulli shay'in alim. Ubangiji ta'ala yace shin baka san da cewa ubangijinka na da sanin duk abin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai gaba daya? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhu, ganawa ta mutum uku ba ta kasancewa face ubangiji ta'ala shine na hudun su. Idan ku uku kuka hadu za ku tattauna za ku gana, to ku tabbata cewa Allah shine na hudun ku, yana jin duk abin da yake gudana game da ku. Sai yace wala khamsatin illa huwa sadisuhu, ganawa ta mutum biyar ba za ta kasance ba face ubangiji ta'ala shine na shidan su. In ku biyar kuka hadu za ku gana, to ku tabbata cewa Allah yana tare da ku, yana jin ku, ya san me kuke kullawa. Sai yace wala adna min zalim, ko kasa da haka kenan ganawa ta mutum biyu, to Allah shine na uku. Sai yace wala aksara, ko mafi yawa, idan mutum shida suka hadu za su gana, to su tabbata Allah shine na bakwai din su. In mutum bakwai ne su tabbata cewa ubangiji ta'ala shine na takwas din su. In su dubu ne suka hadu za su gana, su tabbata cewa Allah shine na dubu da ɗayan su. Shine yace wala aksara illa huwa ma'ahu, face ubangiji ta'ala na tare da su, yana tare da su da zatin shi, a'a, yana tare da su da sanin shi. Don haka shi mai risala ya ce wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi, sanin Allah yana kowane. Wa huwa illa huwa ma'ahum, face Allah yana tare da su, sai ka ce bi ilmihi wa kudrati, yana sane da su, yana jin su, kuma yana da iko akan su. To don haka anan shi ne ya ce innahu ma'akum, lalle ubangijinku yana tare da ku. Wannan ma'iya ce amma akwai kuma ma'iya khasa, wannan kuma ba ta kasancewa ga kowa sai mu'minai, ma'ana ƙarfin ba da ƙarfin gwiwa da taimako na ubangiji subhanahu wa ta'ala yana tare da mu'minai, kamar yadda yace inna allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muslimun, kamar yadda yace inna allaha ma'as sabirin, kamar yadda ya faɗa innani ma'akuma asma'u wa ara, ubangiji ta'ala ya faɗa ma Musa da dan uwan shi Harun lokacin da suka ce suna jin tsoro kada Fir'auna bai damƙe su. Ubangiji ta'ala ya ce musu la takhafa, kar ku ji tsoro, innani ma'akuma, lalle ni ina tare da ku. Shin Allah yana tare da su da zatin shi? A'a, yana tare da su, yana jin su, yana ganin su, kuma shi yana tare da su da ba su taimako, wato da ƙarfin gwiwa. Innani ma'akuma asma'u wa ara, kuma haka a can ya faɗa ga annabi Musa alaihi salam, kamar lokacin da mutanen annabi Musa suka ce masa inna lamudrakuna, lalle mu za a cin mana, lokacin da Fir'aun ya sayo su gaba, su kuma sun zo bakin teku, kamar yadda Hausawa suke cewa gaba kura baya sayaki, suna famar gudu sun zo teku ya tsare su, kuma ga Fir'aun nan da jama'ar shi sun dirka ku. Sai suka ce ma annabi Musa, kamar yadda Allah ya faɗa, falamma tara aljam'ani qala ashabu Musa inna lamudraku, lokacin da jama'u biyu suka ga juna, Fir'aun da jama'arsa sun hango annabi Musa da jama'arsa, Musa da jama'arsa sun hango Fir'auna da jama'arsa, ga sunan tafi mutanen annabi Musa, sai suka ce da annabi Musa inna lamudrakuna, lalle ma lalle fa mu cin mana za a yi, in ku aka cin mana to mun gama yawo. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi, annabi Musa ya ce ko daya, ya ce wallahi ba za a cin muku ba, inna ma'iya rabbi sayahdi, inna ma'iya rabbi sayahdi, ya ce lalle ubangiji na da tare da ni, da sannu zai nuna mun mafita. To wannan ma'iya, ma'iya ce khasa, ma'ana taimakon Allah yana tare da ni, shi zai nuna mun mafita, ba a cewa Allah yana tare da shi da zatinsa ba. Shi ne yace innahu sami'un qarib, lalle ubangijinku mai matukar ji ne ga duk abin da bayinsa suke faɗa, kuma makusaci ne game da su. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, babu istihbab du'a fi safar, عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن وليس في رواية أبي داود على ولده. ما لم الله يجيك أنسى نفقه وانم بابيني وانك بياني جمد أبن ديزو تغمزا الله صلى الله عليه وسلم نمستحبن شيئين الدعاء أهالي نبلاغرو. إذا متين ينا تكين بلاغرو to sunna ce mustahabba ya nace a wajen addu'a, wanda wannan ladabi ne daga cikin ladabba na bulaguro. Komin kankantar bulaguro idan kai to karka sake ka dawo ba tare da kayi addu'a ba, akan hanyar tafiyarka da lokacin da ka isa garin da ka je, to abinda ake bukata ka yawaita addu'a. Shine anan malam ya zo mana da hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda ke faɗa, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, salasu da'awatin mustajabatun. Manzo Allah ya ce addu'o'i guda uku, addu'o'i uku manzo Allah ya ce mustajabatun, ya ce karfafu ne. Manzo Allah sai ya karfafa mana wannan jumla sai ya ce la shakka fihinna, babu kokonto game da karbuwarsu, daidai da misqala zarra, karka sanya kokonto game da karbuwar waɗannan addu'o'i guda uku. Manzo Allah ya ce addu'o'i guda uku ya ce karfafu ne, sai ya ce la shakka fihinna, babu kokonto game da karbuwarsu. Farko manzo Allah ya ce da'awatul mazlum, addu'ar wanda aka zalunta. Duk wanda aka zalunta idan ya daga hannu yayi addu'a, to Allah ya karbi wannan addu'a koda ba musulmi bane. Manzo Allah ya ce ku kiyaye addu'ar wanda aka zalunta koda kafiri ne. Manzo Allah ya ce ka ukubar kafircinsa na kanshi, alƙawari ne Allah ya yi duk wanda aka zalunta in dai yayi addu'a, to Allah sai ya karbi addu'arsa. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana kashidi da barazana game da addu'ar wanda aka zalunta, kamar yadda yake cikin hadisi na Abdullahi dan Abbas, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika Mu'az zuwa Yaman, manzo Allah ya ce masa innaka ta'ati qauman ahli kitabi falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah fa inhum ata'uka li dhalik فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم ذا الله سيتي مسا ونن وإياك وكرائم أموالهم واتك دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الشاهد manzo Allah ya ce masa wattaki da awatal mazlum, ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta. Manzo Allah ya ce fa innahu, domin al'amarin laysa bainaha wa bainallahi hijab, addu'ar wanda aka zalunta babu wani shamaki tsakaninta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kai tsaye yana addu'ar Allah yana amsa. Don haka a wani hadisi rantsuwa Ubangiji ta'ala yayi da girmansa da buwayarsa yake cewa fawa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hili, Ubangiji ta'ala yace ina rantsuwa da girmana da buwayata, kai wanda aka zalunta Ubangiji ta'ala yace nayi alƙawarin taimaka maka koda bayan wani lokaci. To sai dai karka ma Allah gaggawa ka ce kai take yanke kake so ka gani, a kai dai kai addu'a, domin komai Allah ya kayyade masa lokaci. Duk wanda aka zalunta in dai addu'a Allah ya karɓi wannan addu'a, sai dai a yi jiran lokaci, domin ya faɗa ni kulli ajalin kitab. Annabi Musa addu'a ya yi, malamai suka ce sai da aka shekara 40 sannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zartar da abinda Annabi Musa ya roƙa, kamar yadda yake cikin suratu Yunus. Annabi wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana qmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim qala qad ujibat da'awtukuma fastaqima. Ubangiji ta'ala yace kai Musa da dan uwanka Harun an karbo addu'arku, ku da zunci aikin da aka saku. To wannan addu'a da Annabi Musa yayi sai da aka shekara 40 sannan Ubangiji ta'ala ya karba masa abin da ya roƙa na halakar da Fir'auna. To dan haka a duk wanda aka zalunta in yayi addu'a, wannan addu'a ce amsarsa. Don haka wani malami yake cewa la tazlimanna idza ma kunta muqtadira fa dhulmu yarji'u uqbahu ila an-nadam tanamu aynuka wal mazlumu muntabihu yad'u alayka wa aynul lahi lam tanam. Yace la tazlimanna idza ma kunta muqtadira, yace wallahi in har kana da iko karka sake ka zalunci jama'a, karka sake kai zalunci daidai da ƙwayar zarra. Yace fa dhulmu yarji'u uqbahu ila an-nadam, domin shi zalunci karshen shi yana kai mutum zuwa nadama, a lokacin da nadama kuma ba za ta amfani mutum ba. sai yace tanamu ainuka idanunka na bacci wal maghlumu muntabih shi wanda aka zalunta yana falke yad'u alayka yana maka mummunar addu'a wa ainul lahi lam tadami idanun Allah subhanahu wataala ko ba sa barci ubangiji ta'ala baya barci shi wanda aka zalunta yayi addu'a Allah zai karba addu'ar sa don haka wannan yana nuna mana cewa mu kiyaye zalunci zalunci makiyaya ce mai alluba cika mutu kamar yadda malamai suke faɗa nadimal bugatu wala tasa'ata mandami wal baghyu martaqu mubtagihi wakhim shi zalunci makiyaya ce wanda take mai alluba ga duk wanda ya shiga yi kiwo duk wadduk dabba da ta shiga makiyaya mai alluba ta yi kiwo to ba za ta kai labari ba don haka shi azzalimi tun daga duniya ubangiji subhanahu wataala yake fara dandana masa sakamakon ukuwa ta zaluncin shi kafin aje kiyama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce hadisi na cikin sahihu muslim laifuka guda biyu Allah baya bari sai an je kiyama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wani laifi mafi kamaci ubangiji ta'ala ya gaggauta ma mai laifin ukuwa tun anan duniya tare da abin da ya tanada masa na azaba a gobe kiyama manzo Allah ya ce sama da yanke zumunci da zalunci sune laifuka biyu rashin da'a ga mahaifa rashin da'a ga mahaifa shine ake nufi da yanke zumunci anan duk wanda baya da'a ga mahaifansa to Allah baya bari aje kiyama tun daga duniya ubangiji ta'ala zai jefa shi cikin rayuwa wanda take kuntatatta da duk wani bala'i da duk wata musiba wal iyazu billahi zaka ga ya addabe shi tun a rayuwarsa ta duniya kafin a wayi gari kiyama abu na biyu shine zalunci saboda shi azzalimi baya kai labari ko kuna ganin cewa kamar ya sha to wannan ta lalace ta ubangiji subhanahu wataala kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadahu lam yuflih lalle ubangiji ta'ala yana jinkirta ma azzalimi ya ci gaba da zalincin sa har akai lokacin da ubangiji ta'ala zai danke shi idan ya danke shi ba zai kuce masa ba manzo Allah sai ya karanto fadar Allah subhanahu wataala dake cikin suratu hud wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid don haka kada azzalimi ya burge ka duk zaluncin da yake lokaci ne lokaci yana zuwa shi da kanshi zai yi nadama kuma a lokacin da nadama ba za ta amfane shi ba shine a takaice nan manzo Allah ya ce farko da'awatul mazlum addu'ar wanda aka zalunta addu'a ce karbabba na biyu sai ya ce wa da'awatul musafir manzo Allah ya ce da addu'ar matafi duk mutumin da yake cikin halin bulaguro inda yayi addu'a to Allah ya karba addu'arsa ko mun kankantar bulaguro shi ko bulaguro al'ada ake dawowa duk tafiyar da mutane za su iya cewa bulaguro ne ta wannan bulaguro ne in kuma za su iya cewa wani ya tafi unguwa to a unguwa za a dauke shi kamar yanzu misali nan mu mutanen da magaran mutumin da ya tafi murya in za mu iya cewa ya yi bulaguro zuwa murya to ko murya bulaguro ce za ka yi kasar sallah kuma za ka iya ajiye azumi kuma ka yi kokari ka yi addu'a a cikin wannan amma mutumin da ya tafi murya in za mu iya cewa ya tafi nan unguwa to wannan ba maganar kasar sallah ba maganar ajiye azumi ba za a kira shi bulaguro ba amma a al'adance mutumin da ya tafi murya ce ake yayi bulaguro zuwa murya saboda murya gari ne mai zaman kanshi to shine anan yace wa da'awatul musafir da addu'ar matafi kenan addu'ar matafi ba sai kana kan hanyar tafiya ba koda ka isa garin to kai kokari kai ta addu'a na uku sai yace wa da'awatul walid ala waladihi da addu'ar mahaifi ga ɗansa a duk lokacin da mahaifi ya daga hannu ya ma ɗansa addu'a to wannan addu'a ce amsassa ubangiji subhanahu wataala baya dawowa da ita addu'a ta alkhairi ko addu'a ta sharri don haka mutum ya kiyaye fushin mahaifa idan mahaifa suka daga hannu suka yi addu'a in mummunar addu'a suka maɗa to wannan addu'a ce amsassa in addu'a ta alkhairi suka ma kuma addu'a ce karbabba don haka kasancewar kamar misali yanda Hausawa suke faɗa mutum ne ya saki wato reshe ya kama gani sai ka je ka samu malaman tsubu kai ta dunmu za musu kuɗi wai da sunan cewa wai wata bukata ce kake wai su yi maka addu'a ga hanya mafi kusa idan mahaifanka suna raye ko ɗaya daga cikin mahaifanka ka kyautata masa addu'ar mahaifi ya daga hannu ya waka wallahi tafi addu'ar malami 100,000 ko ma sama da haka saboda su wannan lalime ne babu tabbas shi kuma haifin ya maka addu'a wannan babu shakka addu'a ce amsarsa ka kyautata ma mahaifanka matukar kyautatawa idan kana bukatar ka kwashi lafiya a wannan rayuwa ta duniya kuma ka dace da gidan aljanna a gobe kiyama shine annan manzon Allah ya nuna mana addu'ar mahaifi ga ɗansa addu'a ce karbabba babu kokonto game da karbuwarta don haka a takaice wannan hadisi malam ya shigo da shi domin ya nuna mana ladabi ne daga cikin ladabba na bulaguro mutum yayi kokari yayi ta addu'a ubangiji subhanahu wata'ala zai karba masa addu'arsa babu ma yad'u idza khafa nasana aw ghayrahum an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نفورهم ونعوذ بك من شرورهم رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح واتوانا بابيني واندك بياني قبل أبن ديزود قمزا الله صلى الله عليه وسلم الدعاء ديداتي متنيهي idan yaji tsoron wasu mutane ko kuma abin da yake kama da haka kaji tsoron wasu akan hanya za su iya tare ka su zalunce ka to ga addu'ar da zaka yi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Abu Musa al-Ash'ari yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza khafa qauman idan yaji tsoron wasu jama'a cewa za su iya zaluntar sa qala sai manzon Allah yayi wannan addu'a yace Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim ya Allah lalle mu muna saka ka fi nuhurihim a cikin zukatan su ma'ana a cikin kirjin su lafazun nuhur jam'i ne na nahar mi ake nihi da nahar ana nihi da zuciya domin mahallin zuciya shine kirji shine yace Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim ya Allah lalle mu muna saka ka a cikin kirjin su wa na'udhu bika min shururihim ya Allah muna neman tsari da kariya da kai game da sharrin su da muguntar su haka wannan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake idan ya tunkari wasu jama'a yana jin tsoron sharrin su da muguntar su manzon Allah yake yi wannan addu'a don haka sanin hanya ya fi sauko wannan ita ce addu'ar ba li'ila fi ake karantawa ko wata na ƙarshe a kunda abin da yake kama da haka ga addu'ar da ake Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim a duk lokacin da kai tsoron wasu jama'a cewa za su iya zaluntar ka wannan addu'a ita ce ya dace kai musu idan kai wannan addu'a da yaqini insha Allah ta'ala Allah zai kare ka game da sharrin su da muguntar su zaka wuce lafiya babu ma yaqulu idza nazala manzila ana khawlata binti hakimi radiyallahu anha annaha qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتجل من منزله ذلك رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك أعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن الحية والأقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد رواه أبو داود والأسود الشخص قال الخطابي وساكن البلد هم الجن الذين هم سكان الأرض قال والبلد من الأرض ما كان مع الحيوان وإن لم يكن فيه بناء ومنازل قال ويحتمل أن المراد بالوالد إبليس وما ولد الشياطين wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na addu'ar da ya dace mutun ya fada a duk lokacin da ya sauka wani masauki ma'ana idan kana cikin tafiya kana cikin bulaguro idan ka sauka wani masauki to ga addu'ar da ya dace kai kamar yadda Khawlatu bintu Hakim Allah ya kara mata yadda take fada cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada man nazala manzilan duk wanda ya sauka wani masauki sawa'an akan hanyar tafiya ko ka isa garin da kaje thumma qala manzon Allah yace sannan yace a'udhu bi kalimati llahi tammati ina neman tsari da kalmomin ubangiji subhanahu wata'ala wato waɗanda suke cikakku min sharri ma khalaqa game da sharri da muguntar iya abin da ya halitta manzon Allah yace lam yadurruhu shay'un wani abu ba zai cutar da shi hatta yartahi da min manzilihi zalik wato sai ya lauta daga wannan masauki da ya sauka duk mutumin da ya faɗi wannan addu'a da ya kini a duk inda ya sauka a lokacin da yake cikin halin tafiya to har ya bar wannan gu babu abin da ya isa ya cutar da shi dan adam ko aljan ko wata dabba ko wani kwari ba abin da ya isa ya cutar da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cai duk wanda ya sauka wani masauki thumma qala sannan yace ya faɗi wannan addu'a yace a'udhu bi kalimati llahi tammati yace ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku a wannan gaba zamu fa'idanci cewa zancen Allah subhanahu wata'ala sifa ne daga cikin sifofinsa ba halitta bane daga cikin halittunsa domin neman tsari da halitta haramun ne baya halatta wata halitta daga cikin halittun ubangiji ka nemi tsari da ita to wannan haramun ne me ake ni ka nemi tsari da ita kamar misali yanda a jahiliya ɗan mutum ya sauka wani masauki sai ya ce a'udhu bi sayyidi hadhal makan min sharri sufaha'i wai ina neman tsari da shugaban wannan masauki aljani kenan wai game da sharri da mugunta ta wawayensa kamar yadda suke yi shine ubangiji ta'ala yake cewa wa annahu kana rijalun min al-ins ya'uduna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahaba saboda al-isti'aza neman tsari da kariya game da duk abin da mutum yake tsoro ibada ce baya halatta ka nemi tsari da kowa in ba ubangiji subhanahu wata'ala dan haka anan da yace a'udhu bi kalimati llahi kaga ai da kalmomin ubangiji ta'ala ne kake neman tsari to kalmomin ubangiji subhanahu wata'ala sifa ne daga cikin sifofinsa ba halitta bane daga cikin halittunsa don haka alqur'ani zancen Allah subhanahu wata'ala ne ba halitta bane daga cikin halittunsa kamar yadda ya tabbatar mana da haka shine yace a'udhu bi kalimati llahi tammati ila neman tsari da kalmomin Allah cikakku min sharri ma khalaqa game da sharri da mugunta na abin da ya halitta sai yace lam yadurruhu shay'un manzon Allah yace babu wani abu wanda zai cutar da shi hatta yartahila min manzilihi zalik manzon Allah yace sai ya labta ya bar wannan gude ya sauka wannan addu'a tana daga cikin zikiri wanda yake na yamma azkarul masa zikiri ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana amma ba ta cikin zikirin safe kamar yadda wasu malamai suna sanya ta a cikin zikirin safe da yamma amma ita ta takaita ne a cikin zikiri na yamma ba ta cikin zikiri na safe ita a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq su uku ake maimaita ta a cikin azkarul masa wannan ma kenan ladabi ne daga cikin ladabba na bulaguro duk inda ka sauka to kai kokari kai wannan addu'a har ka bar wannan gu insha Allah ba abin da yake cutar da kai sannan sai malam ya zo da hadisi na biyu a baban hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi bulaguro fa aqbala al-layl dare ya gabato yana cikin bulaguro kana manzon Allah sai ya ce ya ardu ya ke kasa rabbi wa rabbukillahu Allah shine ubangiji na shine ubangijinki a'udhu billahi min sharriki ina neman tsari da kariya da ubangiji na game da sharrinki da muguntarki wa sharri ma fiki da muguntar abin da ke cikinki wa sharri ma khuliqa fiki da muguntar abin da aka halitta a cikinki wa sharri ma yadibbu alayki haka nan ina neman tsari da kariya da ubangiji na game da sharrin abin da ke tafiya a banki a'udhu billahi min sharri asadi ya Allah ina neman tsari da kariya da kai game da sharri da mugunta na zaki wa aswad wato da mutum sai ya ce wa min alhayyati, ina neman tsari da kai da sharri game da sharri da mugunta na maciji, wal aqrab wato da kunama, wa min sakinil balad, haka nan game da sharri da mugunta na mazauna gari, su wane ne mazauna gari? Su ne aljannu. Wa min walidin, haka nan ina neman tsari da sharri da game da sharri da mugunta wato na mahaifi, me yake nihi da mahaifi? Shine iblis. Wa ma walada, da abin da ya haifa, menene abin da ya haifa? Su ne shaytanu. An gane ko? Me ake nihi da walid? Wato shine iblis. Wa ma walada, ana nihi da shaytanu. To cewa manzon Allah yana yin wannan addu'a idan dare ya gabato, lokacin da yake cikin hali na bulaguro, illa kasancewar wannan hadisi ne da'ifi, bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin a cikin sanadinsa akwai wani marwayci Shuraih ibn Ubayd majhulul halali, don haka a takaice hadisi ne da'ifi, ba za a kafa hujja da shi, don haka wannan addu'a mai dace gefe ka wadatu da waccan addu'a ta farko, a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Babu istihbabi ta'jilil musafiri ruju'a ila ahlihi idha qada hajatahu. Ana Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala as-safaru qita'atun min al-'adab yamna'u ahadakum ta'amahu wa sharabahu wa nawmahu fa idha qada'a ahadukum nahmatahu min safarihi فليعجل إلى أهله. متفق عليه. قوله نهمته أي مقصوده. واتوانا بابي لي وانكي بياني جمد أبن دي زون غمزاء الله صلى الله عليه وسلم نا مستحبا شوى متفيه يغغو تداو واجدا إذا يبيا بقاتسا إذا كجي بلا قرو abin da ya kai ka ka gama, to kar ka samu latti, kai maza ka dawo gida. Wannan sunna ce mustahabba, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirye da mu. Matafiyi idan ya gama buƙatar shi, to yayi gaggawa ya dawo gida. Kamar yadda Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ya rawaito mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ke cewa as-safaru qita'atun min al-adab. Manzo Allah ya ce shi bulaguro wani yanki ne daga cikin azaba, ma'ana wani yanki ne daga cikin azabar Allah subhanahu wa ta'ala. Manzo Allah ya ce yamna'u ahadakum ta'amahu, manzo Allah yana masalta mana azaba ta bulaguro, ya ce yamna'u ahadakum ta'amahu, domin bulaguro yakan hana ɗayanku game da abinci, cin abinci. So da yawa mutum idan yana cikin halin bulaguro, samun irin abincin da yake gamsuwa da shi akwai wahala, sai dai a ci ba dan dadi ba, irin abincin da ka saba ci ba shi bane ba. Kuma ita kanta wannan gajiya ta bulaguro takan hana bawa ya ci abinci kamar yadda ya saba ci. Shine yace yamna'u ahadakum ta'amahu, yakan hana ɗayan wato abincin sa kenan. In ma ka samu abincin, sai ya zamanto abincin bai gamsar da kai ba, ko ya zamanto kwata-kwata baka iya cin abincin. Abu na biyu yace wa sharabahu, yakan hana shi wato dangane da abin sha, abubuwan da kake da bukata ka sha a cikin halin bulaguro da wuya ka samu. Wa nawmahu, manzo Allah yace kuma yakan hana shi bacci, ga yake yi ta tafiya, kuma sannan in ka kwanta gajiya ta hana ka bacci. Sai yace fa idza qada ahadukum nahmatahu min safarihi, idan ɗayan ku ya gama wato buƙatar sa game da bulaguran sa, manzon Allah yace fa yu'ajjil ila ahlihi, yayi gaggawa ya dawo ma iyalinsa, kar ya bata lokaci, yayi gaggawa ya dawo ga iyalinsa. Saboda me yasa? Kana cikin wani kunci ne, to wannan kunci ana buƙatar bawa yayi gaggawa ya fita daga cikin sa, saboda yanki ne shi bulaguro daga cikin azaba. Kenan in har mutum buƙatar da ta kai shi ya gama, to ana buƙatar mutum yayi gaggawa ya dawo gida. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana fiyayyar hajji ita ce wanda ana gamawa mutum kai tsaye zai dawo zuwa ga iyalinsa. To haka ake bukatar in mutum ya yi tafiya, ya biya bukatar sa, kar ya tsaya ya bata lokaci, wato ya gaggawa ya dawo gida. Babu istihbabil qudumi ala ahlihi naharan wa karahatihi fil layli lighairi haja. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أطال أهدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. متفق عليه. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mustahabbancin cewa matafiyi ya gabato ga iyalinsa a cikin yini, kazo a cikin rana kenan a cikin yini. Wa karahatihi fil layl, da karhancin cewa mutum ya dawo gida a cikin dare, li ghairi hajatin, in ba domin wata bukata ba. Kenan idan mutum zai dawo daga budaguru, abinda aka fi so ya dawo a cikin yini kafin rana ta fada, ido yana gani. In dai ba domin wata bukata ba, domin wata garura, to maganar ka zo a cikin dare wanda bai dace ba. Shi ne anan Jabir ibn Abdullah, Allah ya kara masa yadda, ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idza aqala ahadukum al-ghaiba, idan ɗayan ku ya tsawaye tafakuwa game da iyalinsa. Kira anan sai mu fahimci cewa bulaguran da mutum ya yi ya jima a cikin bulaguransa, amma irin bulaguro na kaje ayi ne ka dawo, wannan ba laifi bane mutum ya dawo a cikin dare. Kamar misali wanda ya saba cin kasuwoyi na ƙauye ya je, in ya ci kasuwa ya dawo, ko kuma in ya je in ya kwana ya kan dawo, to wannan shi ba matsala mutum ya dawo a cikin dare. Amma duk bulaguran da mutum zai yi jima, to irin wannan bulaguro ba a buƙatar mutum ya zo ma iyalinsa a cikin dare. Don haka anan yace, idza aqala ahadukum al-ghaiba, idan ɗayan ku ya tsawaye tafakuwa kabarin iyalinsa. Manzon Allah yace, fala yaturqanna ahlahu laylan, kada ya zo ma iyalinsa a cikin dare. Lafazin fala yaturqanna an ciro shi ne daga aturuq, aturuq shine wato zawwa a cikin dare kenan. Don haka duk abin da yake bayyana a cikin dare a lokacin yini ya gushe ake kiran shi aqariq. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya yi rantsuwa da wani tauraro, shine tauraron Surayya, yake cewa was-sama'i wat-tariq, at-tariq kenan abinda yake zawwa a cikin dare. Shine anan yace, fala yaturqanna ahlahu laylan, manzo Allah yace kar ya zo ma iyalinsa a cikin dare. A wata riwaya yace, lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naha an yaturqa ar-rajulu ahlahu laylan, yayi hanin mutum ya zo ma iyalinsa a cikin dare. Kenan wannan hani abinda muke so mu gane ya keɓanta ga wanda yake da iyali, wanda yake da mata, to ba a buƙatar ya zo ma iyalin shi a cikin dare in har bulaguran ya tsawaita. Me yasa? Saboda kasancewar in ma za ka zo a cikin dare, to ya kamata ka sanar da iyalinka. Lalle yau insha Allahu ta'ala za mu shigo, ko mun dare za mu shigo. Me yasa? Saboda kasancewar manzo Allah ya nuna mana illar dan wanda ta yadda kanta mace, galibi in mijinta baya nan ba ta kula da jikinta, tsaftace jikinta ta yi ado. To shi kuma ɗabi'a ta ɗan adam, a duk lokacin da zai ga wani abu wanda yake bai gamsar da shi game da mace, matar shi, to kinta da kyamarta yakan iya karsuwa a cikin zuciyar shi. Don haka mace mai hankali a kowane lokaci za ta ringa kula da gyaran jikinta, kar mijinta ya ga wani abu wanda zai kyamata game da ita. Saboda wannan barin kanki da zaki yi, ba kya ado, ba kya tsaftace jikinki, wannan yana haddasa ƙi da kyama a cikin zuciyar miji, ya zamanto har ya tsane ki, ya rabu da ke. Don haka manzon Allah sai ya nuna mana illar, ya ce dan wanda ta bar jikinta bursusu, ta bar gashinta ba kitso, manzon Allah ya ce ta gyara gashinta, ta shirya jikinta kafin kenan shi mai gida ya zo. Shi ne illar. In ka sanar da iyalinka cewa yau ko mun dare ina zawwa, to ba laifi kana iya zawwa ko da cikin dare ne. Amma in baka sanar da su ba, kuma bulaguro ya tsawaita, ka zo a cikin dare, to kar ka je gida. Nemo wani masallaci ka kwana, ko ka nemo wani shago ka kwana, ka aika musu cewa sun jiya mun zo, gani nan tafiya, gani nan tafi, in hantsi gari ya waye, hantsi ya daga kenan, ka aika musu sakon cewa gani nan zuwa, domin su gyara jikinsu. Domin shi ne illar, domin hani ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, naha an yaturqa ar-rajulu ahlahu laylan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana wato mutum ya zo ma iyalinsa a cikin dare. Kenan wanda ba ya da mata, shi a kowane lokaci ya ga dama yana iya zawa, ba matsala ba ne. Nan insha Allahu ya kamata mu dakata, da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya yi da cewa akwai hadisi cikin hadisi ɗaya.
da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.